بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتينا شدا غوطن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دياد داريه دا أربعين دا بيار وادا تيدي دا أشرين دا أكو غوطن تقوس ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا أكو. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano. Mun ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah, littafi ne na Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wannan kuma shine darasi na 93 a cikin wannan littafi mai albarka. 93 babban kana. A kashi abata. 92 93 ne ko? Wani sabi na ya bata. 93 ne ni a lissafi na. Ban sani ba ko ni ne ya bata ko ku ga samu bata. A darasin da ya gabata dai mun yi karatu akan inda al-mu'allibi ke cewa fattaqillaha ya Abdullah, ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah. Kuma wajibi ne a kanka ka gaskata, ka sallama, ka fawwala, ka kuma yarda da duk abin da ya zo cikin littafin Allah. Sannan kar ka ɓoye wani abu daga abin da ka karanta na kyakkyawar aƙida da ke cikin wannan littafi na Sharhu Sunna, kar ka ɓoye shi ga wani cikin musulmi. Wataƙila sakamakon bayyanar da abin da ke cikin wannan littafin, Allah ta'ala ya dawo da wanda ya ɗimauce ya bar hanya, ko kuma wani ma'abocin bid'a Allah ya shiryar da shi ya dawo daga bid'arsa, ko wani batacce ya dawo daga batan da ya samu. Da haka sai ya zamanto ya samu tsira bihi ta hanyar sanar da shi abin da ke cikin wannan littafi. Da haka malai ya sake cewa ka ji tsoron Allah, kuma wajibi ne ka rike addini na farko tsohon na can lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. To wannan shine addinin da zaka kama ka rike, shine abin da kuma aka sufanta maka a cikin wannan littafi. Har ma malam yayi wata addu'a, yace Allah ya rahama da jin kai ga duk wanda wato ya karanta wannan littafi, ya kuma yada shi, ya kuma yi aiki da abin da ke cikin sa, kuma yayi kiran wani zuwa ga wannan abin da ke cikin wannan littafi. Sannan ya sake yin addu'a, yace ba shi ba ma Allah ya ji kan iyayen duk wanda ya karanta wannan littafi, ya kuma yada wannan littafi, yayi aiki da abin da ke cikin sa, ya kuma kirayi wanin sa zuwa ga wannan littafi, kuma yayi hujja da wannan littafin. Fa innahu dinullahi wa dinu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yace domin abin da ke cikin wannan littafi addinin Allah ne, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da Sheikh Fawzan al-Fawzan yayi mana sharhi a darasin da ya gabata. Da haka zamu tashi daidai gabar da malai yake cewa qala al-muallif rahimahullah fa innahu na'am to haka ne fa maganar malam haka ne fa 94 kenan karatun wancan ne haka aka yi gaskiya ne 94 jazakumullahu khairan qawluhu yace faqad radda jami'a ma qala Allah wa huwa kafirun. Malai yace Imam al-Barbahari yace duk wanda yayi raddi, yaki karba ko yaki yadda da wani ainihin wato aya cikin al-Qur'ani ko wani harafi cikin al-Qur'ani, to ko shakka babu ya kafirta. Sai Sheikh Fawzan al-Fawzan yace man radda harfan min al-Qur'ani fa huwa kafirun. Duk wanda yace bai yadda da wani harafi ba cikin al-Qur'ani, ba wai wata kalma ba, ba wata aya ba, ba wata jumla ba, ba wata sura ba, a'a harafi ɗaya kawai a cikin alkur'ani mutum yace bai yarda da shi ba fa huwa kafirun ya kafirta masalan sai malam yace ga misali fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala Allah yace qaf wal qur'anil majid qaf kaga harafi ɗaya ne tal wal qur'anil majid Allah yace ina rantsuwa da wannan alkur'ani mai girma to kaga ina rantsuwa da wannan alkur'ani mai girma magana ta cika abinda ake so a fahimta an fahimta sai kawai kake ganin to ai ta qaf din me amfanin kawo ta sai kake ganin wannan qaf din ba ta da amfani ko kuma baka yarda da wannan qaf din ba amma ka yarda da wal qur'anil majid din to wannan qaf harfi daya qala sai mutun yace qaf hadhihi wannan qafin din laysat min alqur'ani yace ba ta cikin alqur'ani wal qur'anil majid takafi yace ai ina rantsuwa da alqur'ani mai girma ma'ana jumlar wal qur'anil majid takafi ta wadatar sai ce shi ba zai ma karanta qaf din ba zai ce qaf ba kawai in yazo karanta wannan sura kawai zai ce wal qur'anil majid ya ci gaba yace domin wannan qaf din ba ta da wani fa'ida wal qur'anil majid ta wadatar ko kuma mithlu man qala misali wanda yace qul huwallahu ahad haka Allah ya saukar da ita qul kace huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne naqulu dan haka shi yasa muka tashi mu ma sai mu ce qul huwallahu ahad fa qala sai wani yazo yace qul kalmar qul hadhihi wannan qul din laysat min alqur'ani bata cikin alqur'ani fa huwa kafirun ya kafirta kalmar qul din kawai yace bata harafin qul yace baya cikin alqur'ani ya kafirta wal iyazu billah li'annahu radda kalimatan min kalamillah domin yayi raddi yaki karbar wata kalma daga cikin zancen Allah aw radda harfan ko kuma yayi raddin wani harafi wanda wannan harafin yana daga cikin zancen Allah madaukakin sarki ma'ana wanda yace bai yarda da qaf wannan harafin na qafin qafwau dinnan yace shi bai yarda da shi ba to kamar yace bai yarda da qur'ani ba duka hukuncin su daya qul huwallahu ahad sai yace shi ba zai ce qul din ba huwallahu ahad daga nan zai fara karatun sa huwallahu ahad kaga magana ta cika ba tare da qul din ba sai yace to ba zai ce qul ba bai ma yarda qul suna cikin alqur'ani ba ya zama kafiri qawlu kama anna shahadata an la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyya kamar yanda ka san kalmar shahada kalmar la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha ba za a karbe ta ba daga duk wanda ya fade ta illa bi sidqin niyya sai dan ya fade ta da wato niyya ta gaskiya wa khalisul yaqin da kuma tataccen yaqini sakankancewa la ilaha illallah wannan kalmar da kake kallanta la ilaha illallah wannan jumla din hiya kalimatul ikhlas jumla ce wadda take kunshe da ikhlasi ita ake kira da kalimatul ikhlas in aka tambaye ka mecece kalimatul ikhlas ita ce la ilaha illallah ita ake kira da kalmar ikhlasi wa kalimatut taqwa kuma ita ake kira da kalimatut taqwa wal urwatul wuthqa kuma ita ake cewa al urwatul wuthqa wa miftahul janna in aka tambaye ka wace kalma ce key da ake bude kofar aljanna a shiga ita ce la ilaha illallah la tanfa'u sahibaha illa bi sab'ati shurutin wannan kalma ta la ilaha illallah kaga ita ce kalimatul ikhlas ita ce kalimatul taqwa ita ce kalimatu wato ita ce al'urwatul wuthqa ita ce miftahul janna kaga wajen take nawa ga ta kalma ta ikhlasi ga ta kalma ce ta taqwa ga ta igiya mai karfi haka Allah ta'ala yace al'urwatul wuthqa da Allah ta'ala yake cewa ainihin wato wanda ya riko da ita yayi riko da igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah sannan ita ce mabudin shiga aljanna to wannan kalma ba za ta amfani mai ita ba illa bi sab'ati shurutin sai da sharuda guda bakwai aw thamaniyatin ko kuma sharuda guda takwas ina ma bawon Allah da ya taba tambaya wanda ya tsaya daidai nan ina ina ma yana nan ga karatun sa ya sake fitowa anan fadin la ilaha illallah ba za ta zama karbabbiya ba a wajen Allah dan kana fadarta sai ka cika sharuda guda bakwai ko takwas to sai ka bude kunne ka ji waɗannan sharuddan anya waɗannan sharuddan ka cika su dan la ilaha illallah ka ta zama karbabbiya a wajen Allah nazamaha al-ulama malamai ma sun waƙe wa'annan sharuɗaɗin bi ƙaulihim da faɗin su ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidq kuka mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه سبعة شروط كاغا cikin baiti da wayannan sune sharuɗa guda bakwai ilmun ilimi yaqinun sakankancewa ikhlasun ikhlasi tsarkin zuciya sidiquk gaskiya ma mahabba tare da kauna wanqiyadin da miƙa wuya walqabul da karba laha ga wannan kalma ma'ana wannan kalma ta la ilaha illallah da kake fadanta ka san abinda ta kunsa ka san ma'anarta shine ilmun ka yadda da ma'anarta baka hada wani a cikin ma'anar tare da Allah ba da gaske ka fada ko kuma dai kana ba da gaske ka fada ba kana kaunar abinda kalmar ta kunsa ka miƙa wuya game da abinda kalmar ta kunsa ka yadda ka karbi duk abinda wannan kalmar ta kunsa to sharuɗan nan guda bakwai sai ka cika su sannan la ilaha illallah za ta amfane ka a lahira dan ka kwana ka wuni ka yi shekara da shekaru kana fadinta amma baka da iliminta baka sakankance da ita ba babu ikhlasi a cikin la ilaha illallahun ka babu gaskatawa a cikinta babu kauna babu miƙa wuya babu karbuwa to wannan la ilaha illallahun ba ta da wani amfani ga ma'abucinta وزيد الثامنها أنكارا نتقص أما أكوي شرعي نتقص الكفران منك واتو وزيد الثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها واتو أنكارا شرعي نتقص شرعي نتقص هنا الكفران منك بما واتو ككافر تيه دا أبندا قد أوليها أكي بوتاوا سوى الإله بند أبنجي من الأشياء دك سوران أبو بوا سيكا كافرتيو دكا وانا أبدا أكي بوتاوا وان دبا ألاما وانا شرط إن تقوز الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله شيني وان ديك آر وانا شرط إن تقوز من أخلى بشرط منها دو وان دا يزاري شرط إدايا ya cire shar'i da yayewa wannan sharuɗan guda bakwai ko takwas yayi musu gibi lam tanfa'ahu la ilaha illallah la ilaha illallah saboda za ta amfane shi ba wai ka cire sharuɗa uku hudu biyar ba sharadi daya a cikin guda takwas nan idan mutun yace bai yadda da wannan sharadin ba ko la ilaha illallah saboda ta cika wannan sharadin ba to la ilaha illallah saboda za ta yi amfani ba ash-shartul awwal sharadi na farko al-ilmu bi ma'anaha sanin ma'anarta a matsayinka na musulmi wanda ka san cewa wannan kalma ita ce ake shiga musulunci da ita da ita ka amsa sunan musulunci wasa da ita da rashin karbata na iya fitar da mutum daga cikin musulunci to ka san ma'anarta kuwa ya kamata a matsayinka na musulmi da kake la ilaha illallah ila ma kana yin zikirin la ilaha illallah ya kamata a ce ka san ma'anarta wa dhidduhu al-jahl bi ma'anaha kishiyar saninta shine jahiltar ma'anarta inda mutum ya zama to kawai shi dai yana fadinta inda zaka zo ka zaunar da shi wai la ilaha illallah nan me ma'anarta bai sani ba ka zaunar da shi a matsayin sa na musulmi dan musulmi jikan musulmi wanda ya taso a garin musulunci la ilaha illallah ala gafata mallan da kake ta fadarta din nan dan Allah wai menene ma'anarta kaga abu ne mai sauki menene ma'anarta da Hausa me ake nufi da ita me ma'anarta to jahiltar ma'anar kamar kariya sharadi ne daya daga cikin sharuɗan ta guda takwas dan haka ba za ta zama mai amfani ba ga mai fadinta ash-shartu thani sharadi na biyu na la ilaha illallah mu dauka yanzu ka san ma'anarta to alhamdulillah ka tsallake wannan sharadin na farko sharadi na biyu al-yaqinu bima tadullu alai yadda da sakankancewa game da abinda wannan kalma ta la ilaha illallah take nunawa la ilaha illallah dai abinda take nunawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shine abinda take nunawa ma'ana tana nuna kadaita Allah da bauta ka yadda da haka
ka yadda ba za ka bauta wa wani shehi ba, ba za ka bauta wa dutse ba, ba za ka bauta wa rana ba, ba za ka bauta wa wuta ba, ba za ka bauta wa itace ba, ba za ka bauta wa bishiya ba, ba za ka bauta wa saniya ba, ba za ka bauta duk wani abun bauta ba, ka yadda da haka, ka yadda babu mai azurtawa, babu mai talautarwa, babu mai daukakawa, babu mai kaskantarwa, babu mai kashewa, babu mai rayawa, babu mai sanya cuta, babu mai dauke cuta sai Allah. Al yaqinu kenan. To yanzu ka san ma'anar la ilaha illallah, sharadin farko ya cika. Sharadi na biyu, ka yadda da abin da kalmar take nunawa. Wa ziddu kishiyar wannan kuma ashakku shine kokwanto. Idan ya zamto kana kokwanto game da abin da wannan kalma take nunawa, to kaga ka karye sharadi na biyu, da haka la ilaha illallah ka bata da amfani. Sharadi na uku, ash-shartu thalith, al-ikhlas. Tsarkake wanda ake bautawa shine Allah. Al-ikhlasu ikhlasi wa ziddu shirku billah. Kishiyar ikhlasi shine shirka da Allah. Kar ya zamanto ga la ilaha illallah kana fadatta, ka san ma'anarta, ka kuma yi yaqini da ita, amma kuma kana hada Allah da wani a cikin ta. To in aka samu hada Allah da wani a cikin la ilaha illallah ka, to la ilaha illallah ka ba ta da amfani. Ash-shartu ar-rabi, sai sharadi na hudu. Sharadi na hudu, as-sidqu, gaskiya. Ka gaskata abinda wannan kalmar ta kunsa, ka gaskata ko kuma kana da wani dan shakku akai, ka gaskata. Wa ziddu kishiyar gaskatawa, al-kadhibu, qaryatawa, wa takdhibu bima tadullu alai, da qaryata abinda la ilaha illallah take nunawa. Idan mutum ya ƙaryata abinda la ilaha illallah ta kunsa, shi ma la ilaha illallah sa ba za ta zama mai amfani ba, koda yana faɗin ta, koda ya taso cikin musulunci, koda ya taso gidan musulmi, koda ainiya an haife shi iyaye da kakanninsa duk musulmi ne, matukar ya ƙaryata abinda la ilaha illallah take nunawa, shi ma la ilaha illallah sa ba ta da amfani. An ji sharadi na nawa, na hudu kenan. Bayan ka ce la ilaha illallah, ka gaskata ta, karfa aga kana bauta wani, kana kiran wani, kana roƙon wani, kana neman taimakon wani a inda ba mai neman taimako, ba mai iya wannan taimakon sai Allah. Kar aga kana irin wannan, kar aga kana yan kauce-kauce da yan raba-raba da yan biye-biye. Al-ashshartu al-khamis, sharadi na biyar, al-mahabbatu bima tadullu alayhi min at-tauhid, kaunar abinda wannan kalma take nunawa na tauhid. Kana kaunar kaga an ɗayanta Allah da bauta, ka tsani kaga ana yi wa Allah kishiya. Duk lokacin da kaga wani yayi shirka ko kaga wani yana shirka, kana jin ba dadi, kana jin tashin hankali, kana kaunar mai tauhidi. In kaga mutumin da yana tsantsanta tauhidi, yana yin tauhidi a cikin ibadarsa, kana kaunarsa. To duk wanda ka ganshi yana kaunar abinda la ilaha illallah take nuna wanda shine tauhidi, to wannan shi ma ya cika sharadi na biyar. Wa ziddaha, kishiyar wannan kuma, bughdhu ma tadullu alai, kin abinda la ilaha illallah take nunawa. Ya zama to kana kin tauhidi, kana kin aqida, da an yi magana aqida kace kuna ta damun mutane da aqida, aqida, kana ka tsani kaji kalmar an ce aqida, ka tsani kaji an ce tauhidi, a to akwai matsala. La ilaha illallah ka gaskiya ta bogici. Ai duk lokacin da kaji ana maganar aqida, ka dinga jin eh wannan ya wajaba, a dinga karantar da mutane aqida, a dinga tabbatar da aqidar mutane mai kyau ce, a dinga karantar da mutane tauhidi, saboda kana kaunar tauhidi. Mun karanta anan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kul huwallahu ta shigar da shi aljanna, saboda kawai kal sura ce da ta kunshi tauhidi. Shi kuma yace ba abinda yake, abinda yasa yake yawan karanta ta, yace saboda yana kaunar wannan sura. Annabi yace kaunar da kake yi wa wannan sura ko zai shigar da kai aljanna. Kaga ashe kaunar tauhidi na daga cikin sharadan la ilaha illallah. Kaunar masu tauhidi na daga cikin ma'anar la ilaha illallah. Ash-shartu as-sadis, sharadi na shida, al-inqiyadu bima tadullu alai, ka sallama, ka miƙa wuya game da abinda la ilaha illallah take nunawa. Wa ziddu kishiyar al-inqiyad shine al-i'radu amma tadullu alai, bujirewa abinda take nunawa. La ilaha illallah me take nunawa? Tana nuna ɗayanta Allah da bauta a cikin rububiyarsa, a cikin uluhiyarsa, a cikin sunayensa da sifofinsa. La ilaha illallah wato ya zamto kana al-inqiyad, ka miƙa wuya a rububiyya, ka yadda cewa ka kadaita Allah a rububiyya, ka kadaita Allah a uluhiyya, ka kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa. Baka daga cikin masu bujirewa Allah a rububiyya, masu bujirewa Allah a uluhiyya, masu bujirewa Allah a cikin sunaye da sifofi. Ash-shartu sabi, sharadi na bakwai, al-qabulu bima tadullu alai, karbar abinda la ilaha illallah take nunawa. Kar ka zo kana kiran wani ba Allah ba, ce maka shirka ne ba daidai bane, ka ce to kai in shirka ce sai ka ci gaba da yawa, ba za ka daina kiran wani ba Allah ba. Ka zo ka cincibe, maimakon ka kira sunan Allah ka kira wani, ka shiga cikin masifa ko bala'i, maimakon ka aji ana kana kiran sunan Allah rau a bakinka, aji sunan wani ne a bakinka. Kuma in an ji maganka da tasbaha kana la ilaha illallah, wannan wace wani irin bonono ne, wace irin tufka da warwara ce? In ka shiga wahala, ka shiga masifa, maimakon lokacin ya kamata ka koma ka kankame Allah, sai ka ka rabu da Allah, ka kama wani, kana ganin wani ne zai maka, wani ne zai fitar da kai. Idan wata musiba ta same ka, baka jin Allah ne ya jarabce ka, kana ganin wane ne? Kuma ga la ilaha illallah, wannan wace irin la ilaha illallah ce? Lalle la ilaha illallah ba za ta zama karbabbiya ba, ba za ta zama mai amfani ga mai fadin ta ba, sai wanda ya cika sharuɗan nan guda takwas. Daka al-qabulu lima tadullu alai, ya zamto kana karka karba abin da la ilaha illallah take nunawa. Wadidduhu, kishiyar karba kuma, ar-rafdu bima tadullu alai, watsi da abin da la ilaha illallah take nunawa. Idan ka zamto mai watsi da abin da la ilaha illallah take nunawa, to wannan la ilaha illallah koda kana fadin ta sau miliyan, ba za ta zama mai amfani ba gare ka. Ash-shartu thamin, sharadi na takwas, al-kufru bima yu'badu min dunillahi azza wa jal, kafircewa duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba. Wadidduhu adamul kufri bihi, kishiyar wannan kuma shine rashin kafircewa duk wani abin bauta ba Allah ba. Kana bautar Allah amma kana ganin mai bautar rana shi ma ai diddace ake nema, mai bautar wata shi ma zai iya yi, mai zuwa kabari yayi kabari sujada, duk kana ganin wannan duk babu damuwa. Duk da cewa kai kana bautar Allah amma kana ganin masu bautar wani Allah duk su ma dace suke nema, ba wani matsala a cikin wannan. To lalle wannan la ilaha illallah ka gaskiyar magana ba la ilaha illallah bace wanda za ta tseratar da kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Waɗannan hadhihi thamaniyatu shurutin, waɗannan sharuɗa guda takwas, labudda an tatahaqqaqa, labudda babu makawa an tatahaqqaqa, su zama sun tabbata, biman qala la ilaha illallah, ga duk wanda yace la ilaha illallah, duk wanda yake faɗin la ilaha illallah, to labudda a samu sharuɗan nan guda takwas sun tabbata. Na farko ilimi, ma'ana ya zama to ya san ma'anar la ilaha illallah. Na biyu al-yaqin, ya zama to ya sakankance da ma'anar la ilaha illallah. Na uku abin nan al-ikhlas, ya zamanto akwai ikhlasi cikin la ilaha illallah. Na hudu al-mahabba, ya zama yana kaunar wannan kalma ta la ilaha illallah. Na biyar al-inqiyadu, mika wuya. Na shida al-qabulu, karba. Na bakwai kuma al-kufru bima yu'badu min dunillah, kafircewa duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba. Sai na karshe shine as-sidqu, gaskatawa. Waɗannan su ne sharuɗa guda takwas. Don haka labudda an tatahaqqaqa fi man qala la ilaha illallah, ba makawa waɗannan sharuɗa sai sun cika ga duk wanda yace la ilaha illallah, sannan la ilaha illallah sun zata zama mai amfani. Fa laysar kalimatan tuqalu bil lisan faqat, la ilaha illallah fa ba kalma ce da ake fadinta da baki ba kawai. Fa la ilaha illallah laha arkan, ka sani dan uwa musulmi, la ilaha illallah tana da rukunai, wala ha shurudun, tana da sharadai. Kamar yanda yanzu in zaka shiga makaranta ko za a dauke ka aikin gwamnati, akwai sharadai, kuma ba za a dauke ka ba sai ka cika sharuda. In admission kake nema, ba za a dauke ka ba sai ka cika sharuda. To ka sani, kamar yanda ka san haka, to la in ka je kana so ka bude account a banki, akwai sharuda, sai ka cika waɗannan sharuda. To haka in zaka bude, zaka je NEPA, wato a sa maka wuta a gidanka, akwai sharuɗa, sai ka cika waɗannan sharuɗa. To la ilaha illallah ɗinka da kake faɗa din da ita ma tana da sharuɗa. Allah ya sanya wasu sharuɗa da sai sun cika, la ilaha illallah ka ta zama cikakkiya. Tana da rukunai, tana da sharuɗa. Arkanu ha rukunani, rukunanta dai guda biyu ne. Ahaduhuma an-nafyu, al-akharu al-ithbat. Rukunan la ilaha illallah guda biyu ne. Rukuni na farko annafi, korewa. Al-akharu, rukuni na biyu al-ithbatu, tabbatarwa. Da haka la ilaha illallah tana da rukunai guda biyu, sai ka kore, sai ka tabbatar. Rukuni na farko korewa, rukuni na biyu tabbatarwa. sai wayannan rukunai guda biyu sannan aka samu la ilaha illallah wanka tana kan wani foundation tana kan wani tushe mai karfi fala yanfa'un nafiyu biduni isbatin korewa kawai ba za ta yi amfani ba in babu tabbatarwa korewa kawai ba tare da tabbatarwa ba ba zai yi amfani ba wala yanfa'ul isbatu biduni nafiyin kamar yanda tabbatarwa ba tare da korewa ba za ta yi amfani ba jambo sai an dirje shi an sa spirit an wanke sannan sai a sa magani a sa bandage a daure sai ya warke idan aka ce ga cututtuka a ciki ga ainihin wato abin nan bacteria duk ta shiga cikin gyambo a haka aka ce ba sai an wanke ba mai gyamban yace shi ba ya so a wanke masa gyamban sa a haka yake so akwai bacteria an ce masa akwai bacteria kwayoyin cuta a ciki dole sai an wanke su an sa spirit an dirje su sannan a sa magani yace a shi a haka yake so a sa man magani gyambo zai warke gyambo ba zai warke ba to wannan shine kamar wanda yace wato la ilaha illallah zai ta fada ko illallah ba zai kore ba duk wanda yace ba zai yi kore ba tabbatarwa kawai zai yi to kamar wanda yake da gyambo ne yace a sa masa magani a gyambansa ba tare da an wanke ba ba tare da an ainihin sa magani da zai fitar da kwayoyin cuta ba wanda kuma yace a shi kawai a wanke a dirje shi amma ba shi ka a sa magani shi ma kaga akwai yuwar gobe ko jibi wasu kwayoyin cutar su kuma shiga ya ki warkewa to wannan shine da haka la ilaha illallah kamar mutum ne mai gyambo in ana son gyambansa ko ciwonsa ya warke sai an dirje an wanke an fitar da dukkan wasu kwayoyin cuta sannan sai a dauko magani sai a sa sai kuma a sa bandeji sai a daure cikin yardar Allah kwana biyu uku sai ga guri ya kame don haka la ilaha illallah akwai tabbatarwa akwai korewa ba zai yiwu ba dole sai ka kore ba zai yiwu ba dole sai ka tabbatar me zaka kore me zaka tabbatar falau qulta da zaka ce Allahu ilahun Allah ubangiji ma kafa hada iya haka bai wadatar ba walau qulta da zaka ce la ilaha babu wani abun bauta hada nafiyun faqat wannan korewa kai kawai li'annaka jahatta al-alihata nihaiyan in kace la ilaha kai shiru ka ce babu wani abun bauta har Allah madaukakin sarki ka kore shi da haka shi yasa ba zaka ce la ilaha kai shiru ba domin kai haka ka ce babu wani abun bauta Allah madaukakin sarki shi ma ka kore shi kamar kana musun aliha wani abin bauta ne nihaiyan kwata kwata takunu min alladhina yajhaduna al-alihata nihaiyan da haka zaka zama daga cikin wayanda suke kore abin bauta kwata kwata ma'anaha laysa fil kauni ilahun da haka in kana ta la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha in ka dauki wannan a matsayin zikirin da zaka yi to kamar kana kore a ubangiji a cikin halitta gaba daya ka ce babu har ubangijin da aka yadda akwai shi din ka kore ka ce babu shi shine ma'anar la ilaha shine korewa din amma sufiyatu alladhina yaquluna amma sufaye waɗanda zaka same su suna cewa Allah 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 zaka ga wani zikirin su kenan sai su dinga Allah Allah ko kuma huwa 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 waɗanda zaka same su duk yana daga cikin zikirin da su sun yadda za a iya yi wa Allah zikiri a haka ka dinga jin ana Allah maimakon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko kuma la ilaha illa Allah sai dai ka dinga jin ana Allah Allah misali ko kuma huwa 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 to masu wannan fa hadha kalamun batilun wannan zance ka dinga cewa kamar kana kadaita Allah a Allah Allah kawai ko kuma huwa huwa kawai wannan zance ne wanda yake ba gaskiya ba wa hazayanun sannan soki burutsu ne surutai ne marasa kai kawai wala yufidu shay'an domin wannan baya fa'idantar da komai domin in kace Allah Allah har yanzu in ka tabbata to ai baka kore ba in ka ce Allah kana nufin Allah to ai tabbatarwa kai baka kore ba shi yasa in ka tabbatar baka kore ba korewar tabbatarwa ba za ta zama mai amfani ba abinda ake so a gane kenan da haka in ka shekara dubu kana Allah Allah tabbatarwa kai to ina annafiyu take ina korewa kuma in ka zo kana cewa huwa 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 aka tambaye ka me kake nufi da huwa huwa kana kace ya Allah kake nufi to ai har yanzu isbat kai bakai bakai annafi ba baka kore ba to shi yasa malai yace fadin irin wannan a matsayin kana nufin ka tabbatar da Allah ka kuma kore to wannan ba tabbatarwa kai ba korewa ba wala yufidu shani shi yasa ba zai fa'idantar da wani abu fala budda min qauli la ilaha illallah in so kake ka tabbatar ka kore to ba makawa sai dai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah jumla ta cika ka kore ka tabbatar la ilaha korewa illallah tabbatarwa rukuni guda biyu na la ilaha illallah ya cika in kace la ilaha kace babu wani abun bauta sai mu zuba ma ido mu ji kuma me zaka ce sai kace illallah sai Allah la ilaha illallah ta cika rukunanta guda biyu sun samu amma in kace la ilaha kai shiru shi sa aka ce masu kiran sallah masu cewa ashhadu an la ilaha illallah aka ce kuskure ashhadu an la ilaha sai shiru sai kuma can sai kaje ya ce illallah sai aka ce wannan ladanin mai kuskure ne a zaunar da shi a gaya mai ba haka ake kiran sallah ba sai dai ashhadu an la ilaha illallah ka hade amma sai ya kore sai da mutane suka shiga rudani sai kuma ya tabbatar a'a da korewar da tabbatarwar lokaci da ya zaka yi ba zaka ce ashhadu an la ilaha sai kai shiru kuma sai ka ce illallah zaka dinga jin wasu masu kiran sallah suna irin wannan an gane ko to kuskure fala budda min qauli la ilaha illallah bin nafi wal isbat ba makawa sai dai ka hada guda biyun ka kore ka tabbatar wa huwa ma'ana qaulihi ta'ala shine ma'anar fadin Allah ta'ala faman yakfur bi taguti wa yu'min billah kaga Allah ta'ala ce wanda ya kafircewa dagutu yayi imani da Allah wanda ya kafircewa dagutu kaga la ilaha kenan wa yu'min billahi kuma illallah kenan kaga a cikin aya Allah ta'ala ji yace faman yakfur bi taguti iyanan tana nufin la ilaha illallah la ilaha kai sai kace wa yu'min billahi to ma'anar illallah kenan kaga an samu annafi wal isbat duk wanda ya kafircewa duk wani wanda ake bauta ainihin ba Allah ba yayi imani da Allah sai Allah ya ce faqadistam saka bil urwatil wuska faman yakfur bit tagut hadha an nafy wa yu'min billah hadha al isbat kaga an hada abrukunan guda biyu sun hadu qawluhu fadin saka dalika la yaqbalu Allahu shay'an min as sunnati fi tarki ba'dhin imam al barbahari yace haka ma Allah ba zai karbi wani abu ba na rukunka da sunna matukar zaba kake ka yadda da wata sunnar ba ka yadda da wata sunnar ba to kamar daidai yake da wanda ya yadda da wani bangare na alqurani bai yadda da wani ba in ka ce kai imani da wani bangare na qurani ba ka yadda da wani ba hukuncin ka daidai yake da wanda bai imani da qurani duka ba to haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce ka yadda da wata ba ka yadda da wata ba to hukuncin ka daidai da wanda yace kwata kwata bai yadda da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam kama annahu la yasihu al-imanu bi ba'd al-qur'an kaman yanda imani ba zai inganta ba mutun yace ya yadda da wani bangare na qur'ani wa tarki ba'dhihi da kuma watsi da wani bangare na al-qur'ani walau ayatan koda ko aya daya ce mutun yace bai yadda da ita ba aw harfan ko harfi daya ce bai yadda da shi ba hukuncin sa daya da wanda yace bai yadda da qur'ani ba duka wa kadhalika sunnatu haka ma sunnar annabi take la yasihu al-imanu biha imani da ita ba zai zama ya inganta ba illa idza amana biha jami'an sai dai idan mutun yayi imani da sunnar duka wala yajhadu shay'an bima mimma saha anir rasul sallallahu alaihi wasallam kada mutun yayi musun wani abu yace bai yadda da wani abu ba cikin abinda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna hadha min muqtada shahadati anna muhammadar rasulullah domin wannan yana daga cikin abinda ke hukunta shaidawa ba wato shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne in kace ashhadu anna muhammadar rasulullah to ka yadda kenan da duk abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kace kenan to kuma da aka zo a aikace sai aka ga salatin kake zabar wasu sunnonin kake kana barin wasu ka yadda da su wasu baka yadda da su ba to muhammadur rasulullah dinka ta zama ba cikakkiya ba za ta yi amfani ba tunda ka yadda da wani bangare na muhammadur rasulullah baka yadda da wani bangare na muhammadur rasulullah din ba an ta'amala bi sunnati domin in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma da ka faɗa abinda take nufi shine an ta'amala bi sunnati ka yadda zaka yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'ihu ka yadda zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taturuka ma nahaka anhu ka yadda zaka bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka an gane ko hadha min muqtada shahadati alla anna muhammadan annahu rasulullah, wannan yana daga cikin abin da zai hukunta cewa wato shedawa annabi muhammadu manzon Allah ne. Ma'ana in ka ce ka sheda annabi muhammadu manzon Allah ne, to kamar ka yadda zaka yi aiki da koyarwarsa, ka yadda zaka yi masa biyayya, ka yadda zaka bar abin da ya hana, shine ma'anar ashhadu anna muhammadan rasulullah. Amma law shahida annahu rasulullah, amma da za a samu wani ya ce ya sheda annabi muhammadu manzon Allah ne, walakin sai dai lam yu'min bima jaa bihi, amma fa yace shi bai yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba, wa bima qalahu, ko kuma yace bai yadda da abin da manzon Allah ya faɗa ba, min al ahadithi, daga cikin hadisai, aw radda ba'd al ahadith, ko kuma yace bai yadda da wasu hadisan ba, wa hiya sahihatun, kuma ingantattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li annaha la tuwafiqu hawahu, saboda waɗannan hadisan ba su daidai da san zuciyarsa ba, aw la tanabiqu ala manhaji, ko kuma ba za su aiwatu ba, ba za su tabbaku ba a irin tsarin tafarkin da yake tafiya akai, fa hadha kafirun bir rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zama to in kaga yayi aiki da hadisin annabi to ya dace da san zuciyarsa, in kaga yayi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yarda da shi, ya dace da mazhabarsa, ko ya dace da kungiyarsa, ko ya dace da tsarin da yake tafiya akai, to sannan shine zai sa ya yarda da wannan hadisin. To duk wanda kaga yayi haka, hukuncin sa dai da wanda ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zabi kanka bace, duka ake so ka dauka, kuma duka kai imani da ita, ware wata kace ka yarda da ita, ware wata kace baka yarda da ita ba, hukuncin sa daya da wanda yace kwata kwata bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Da haka kaga akwai hadari a cikin irin wannan, dole ne mutun ya kula, kamar yanda can aka ja mana kunne game da Qur'ani, sai dai ka yarda da shi duka ko kuma ka kafirce masa duka, to haka shi ma manzon Allah, ko ka yarda da shi duka ko ka kafirce masa duka, amma maganar ka yarda da shi a wani bangaren baka yarda da shi ba a wani bangaren, wannan Allah ba zai karbi wannan shaida taka ta Muhammadu Rasulullah ba, ko ka je lahira da ita, domin wato shaida ce bara gurbiya, baka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina ba, a komai da komai. فهو من الذين قال الله فيهم, kuma mutun zai shiga cikin kunshin wayanda Allah ya faɗa akan su, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, duk sanda manzo yazo musu da abinda zuciyarsu ba ta so, fariqan kadzabu, wasu daga cikin su su ƙaryata manzon, wa fariqan yaqtulun, wasu ma ka samu daga cikin su suna kashe manzannin. Shin haka haka duk wayanda suka gabace mu haka suka dinga yi, idan manzo yazo musu da abin da ya daidai da san zuciyarsu sai su karba, in manzo yazo da abin da yake ya saba wa abin da yake zuciyarsu, wasu su ce ba mu yarda ba, su ƙaryata, wasu kuma ma su himmantu wajen kashe wannan manzon. Bala budda an tu'mina bi jami'i sunna, da haka abin da ake jan hankali na da naka dan uwa, ba makawa sai dai kai imani da sunnar annabi duka, ma yuwafiqu hawaka, wadda ta dace da san zuciyarka, wa ma yukhalifu hawaka, da kuma sunnar da ta saba da zuciyar san zuciyarka, ma yuwafiqu manhajaka, sunnar da ta saba wato ta daidai da tsarin da kake tafiya akai, ko ta dace da kungiyarka, ko ta dace da mazhabarka, ko ta dace da tsarin rayuwarka, to zaka bi, wa ma yukhalifu manhajaka, haka duk sunnar da ta saba wa kungiyarka, ko ta saba wa manhajinka, ko ta sabawa san zuciyarka, to wannan kungiyar wato wannan sunnar zaka bi ta duk ta sabawa san zuciyarka, wannan sunnar zaka bi ta duk ta sabawa kungiyarka, duk ta sabawa tsarin da kake tafiya akai, tunda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba da kowace kungiya, ita ce gaba da kowane san zuciya, ita ce gaba da kowane irin tsarin rayuwa da kowane manhaji. Dan haka a shirye kake daga sunnar annabi in ta shikaro da kungiyarka, kowace irin kungiya ce, zaka ajiye kungiya ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ne cikakken ahlus sunna. Amma duk mutumin da ga sunnar annabi ta tabbata, amma fa kungiyarsa kuma ga abin da ta tafi, ga abin da ta ce, ya bar sunnar annabi ya tafi a kungiyarsa, to wannan ba mabiyin annabi bane na gaskiya. Ina fata an gane. Wa yajibu an tu'assisa manhajaka, wajibi ne ma kungiyarka, tsarin rayuwarka da manhajinka, ba makawa wajibi ne ka gina shi alal kitabi wa sunna, akan alqur'ani da sunna. Shikenan ka gina kungiyarka akan alqur'ani da sunna, ka huta. Ba kungiyancin ba shi bane matsala. Kungiyanci ya dinga cin karo da sunnar annabi ko alqur'ani, kuma mabiyan wannan kungiyar su bar sunnar annabi da alqur'ani su biye wannan kungiyancin, wannan shine annabi sallallahu shine Allah madaukakin sarki ya kushe kuma shine wanda mutun zai fada cikin wuta akan irin wannan biyayya amma dukkan kungiyar da aka gina ta akan alkitabu was sunna ba dama akan doran sa take tafiya bisa fahimtar magabata to da wahala dama ka samu wani son zuciya a ciki ita kungiyar qur'ani da sunna ne yake jagorantar ta inda qur'ani ya tsaya ta tsaya inda qur'ani ya zarce ta zarce inda sunna ta tsaya ta tsaya inda sunna ta zarce wannan kungiyar madalla da ita wannan kungiyar amma kungiyar da kuma manhajin da ba qur'ani da sunna bane ba akan qur'ani da sunna aka dora su ba ta yanda duk lokacin da qur'ani ya ci karo da manufofin wannan kungiyar to manufofin kungiyar suna gaba da qur'ani suna gaba da sunna za a yi watsi da qur'ani da sunna a bi kungiya wannan kungiyar kowaye ya gina ta kowaye ya kafa ta wallahi halaka ce kuma in ka bi ta wallahi wuta zaka wal iyazu billah ina fata an gane da haka ya zama to akan haka kake tafiya ina fata an gane da haka wajibi ne shi yasa aka ce farko ma ka fara gina manhajinka ka fara gina kungiyarka akan alkitabu was sunna bisa fahimtar magabata shikenan ka huta la tu'assisu 'ala al-hawa karka kuskura ka gina kungiyarka ko ka gina manhajinka akan san zuciya ya zama duk lokacin da qur'ani ya ci karo da kungiyarka to ko dai ka yi tawili ko kuma ka kiyin aiki da wannan ayat ta qur'ani ko kuma wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ma abocin san zuciya ne kuma kungiyarka an gina ta akan san zuciya ba akan gaskiya ba tunda koda yaushe kai san zuciyar wato kungiyarka ita ce gaba kamar irin tsarin constitution na Nigeria an ce duk wata doka bai istisna'i ba duk wata doka da ta ci karo da constitution din Nigeria ta fadi kaji matsiyacin littafi duk wata doka da ta ci karo da constitution din Nigeria ta fadi saboda dama tsarin da aka taho ba tsari bane na musulunci ba tsari bane na alkur'ani da sunna da haka kar kai kuma ka kafa kungiyarka ta zama daidai da constitution idan kungiyarka manufofinta ya ci karo da na qur'ani to qur'ani ya fadi sunna ta fadi wannan dokar ta kungiyar ita za a bi wannan kungiyar ba ta musulunci bace aw ala qauli fulanin kar ka gina arin addininka karka gina kungiyarka akan wane yace karka gina shi karka kuskura ka gina addininka ala qauli fulanin akan maganar wane ba a aiko ma kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya zamto ka gina addininka akan alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata karka gina addininka ala qauli fulanin in dai wannan wanan ya fada koda ba haka qur'ani yace ba koda wannan magana tasa ta ci karo da hadisi wallahi magana sa zaka bi to wannan ya zama ma dagutu wannan wanda kake bi din ya zama dagutu shi yake halatta maka shi yake haramta maka shi ke saka shi ke hana ka ba qur'ani da sunna ba a wannan wanda kake yi wa wannan biyayya ya zama ma dagutu ya zama Allahn kake ya zama Allahn ka ya halatta ka halatta ya haramta ka haramta ba Allah bane ko manzansa suka halatta ko suka haramta a wanda kake bi ne ka yadda da shi kana ganin girman sa fiye da kai yanda kake ganin girman maganar Allah da ta manzansa ka fada kwata ka shiga cikin matsala kar ka kuskura ka gina addininka akan maganar wani aw ala nizamil hizb aw ala nizamil hizb ko akan tsarin wata kungiya aw al jama'atul fulaniyya ko akan jama'a mai suna kaza wata jama'a ko jama'a kaza ko jama'a kaza ma'ana jama'atul fulaniyya fulaniyya tunda jama'a suna da yawa to kar ka gina addininka akan haka ka gina addininka akan alqur'an kitabu was sunna ala fahmi salafis salih shikenan kawai in aka samu wata jama'a ita ma akan haka take sai ka shiga cikin ta madalla abinda ake so kenan sai aka samu ga wata kungiya ita ma tana tafiya akan kitabu was sunna ala fahmi salafis salih sai ka shige cikin wannan kungiyar madalla da wannan kungiyar amma karka kuskura ka gina addininka akan ba akan alqur'ani da sunna ba, akan kungiya kaza ko jama'a kaza ko kuma maganar wani mutum. La tu'assisu ala zalika, malai yana sake gaya ma karka kuskura ka gina addinin ka akan haka. Bal assisu ala alkitabi was sunna, yidi me yuwa ka gina addinin ka akan kitabu da sunna. Wallahi ba za ka taba kuskure ba, ba za ka taba tabewa, ba zai yiwu sai tafiya ta yi tafiya a gano ake ba akan daidai kake ba, saboda dama addinin ka ka gina shi ne akan alkitabu was sunna bisa fahimtar magabata. Wa manhajis salafis salih, ka gina addinin ka akan alkitab was sunna wa manhajis salafis salih. Ka huta, ka huta duk motsin ka aya qur'ani ce ko hadisi bisa fahimtar magabata, shikenan. Qauluhu wa man radda min as-sunnati shay'an, malai yace amma wanda yayi raddin wani abu daga sunna, yace bai yadda da wata sunna ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Masalan misali al-mu'tazila, mu'tazilawa akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da suka ce ba su yadda da su ba. Wa ulama'ul kalam, da kuma wato malaman al-kalam, falsafa. Za ka ga idan mutum ya sha falsafa ya koshi, to za ka ga yana yin raddin al-Qur'ani, yana yin raddin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yana gabatar da hankali ne akan nassi. Alladhina la yu'minuna bi ahadith al-ahad, wanda da mu'tazilawa da kuma ainihin ulama'ul kalam, wa'annan dukkanin su sun kasance ba sa yin imani da hadisi ahad. Wato ka san hadisai iri biyu ne, akwai al-hadithul mutawatir, akwai al-hadithul ahad. Akwai hadisin da za ka ga waɗanda suka ruwaito shi mutum biyu ne zuwa, wato daga mutum biyu ne zuwa uku. Akwai wanda suka ruwaito hadisin mutum uku ne zuwa tara, misali duk wannan ana kiran hadisan su. Akwai hadisin da za ka ga mutum ɗaya ne ma ya ruwaito shi, shi wanda mutum ɗaya ya ruwaito shi ne garib, shi kuma wanda mutum biyu zuwa sama zuwa uku suka ruwaito shi ne mai aziz, wanda kuma mutum uku zuwa tara suka ruwaito shi ne mashhur, wanda kuma mutum goma zuwa sama ko zuwa wasu suka ce arba'in, wasu suka ce daga mutum goma zuwa sama, shi kuma ana kiransa hadithi mutawatir. Wannan ga masu ilmin hadithi kenan, an fahimta ko? To masu ilmin hadithi sun san wannan kashe-kashen. To mu'tazilawa da wasu daga cikin ulama'ul kalam sun ce da garib da aziz da mashhur ba su yadda da waɗannan hadisan ba. Duk hadisin da sahabi ɗaya ya ruwaito kamar hadisin innamal a'malu binniyat, wanda sayyidina Umar ne kadai ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake kiransa hadithun garib. To su mu'tazila ba su yadda da wannan hadisin ba. Haka hadisin da ake kira mashhur a aziz da wanda ake kira mashhur, mu'tazila duk ba sa yin hujja da su. La'annaha suka ce wai yaquluna, suna cewa la'annaha wai saboda alhadithul ahad. Ina maimaita, an aka ce hadithul ahad su ne waɗannan rukunin hadisan guda uku, garib, aziz, mashhur, wa'annan su ake kira al-ahad. To a wajen mu'tazila da wasu cikin ko daga da kuma ulama'ul kalam falsafa, wa'annan duk sun ce wai hadisi ahad la yufidul ilma, wai baya fa'idantar da ilimi, ba za a gina ilimi akan hadisi ahad ba. Fala ya kabaluna hafil aqaid, shi yasa a babin aqida ba sa hujja, ba sa karbar hadisi ahad. Garib ne, aziz ne, mashhur ne, ba za su yi hujja da shi ba. Wa yatuna bi qawaidil mantiq, sai su zo ma da wata ka'ida ta mantiki. Wa amma wa ilmul kalam, wa ilmul kalam su zo ma da wata ka'ida ta malaman falsafa. Yaquluna li anna al mantiqa wa ilmul kalam yufidu al yaqin, wai hadisin annabi bai fa'idantar da ilimi ba, amma ilimin mantiq wato logic da kuma ilmul kalam wato falsafa falasifa, wa'annan su kuma su ne za su fa'idantar da ilimi. Amma hadisin annabi in dai garib ne ko aziz ko mashhur, ba zai fa'idantar da ilimi ba. Inji suwa, inji mu'tazila da kuma ulama'ul kalam. لأن المنطق وعلم الكلام لا يفيد اليقين لأنه براهين عقلية, suka ce domin shi mantiki, ilmin logic da ilmin falsafa, wai wa'annan barahinun aqaliya, wai hujjoji ne na hankali, su kuma dama suna gabatar da hankali akan nassi. Din nassin da yazo ya ci karo da hankalin su ba sa aiki da shi, sun ce hankali ayi alqur'ani an saukar da shi ne ga masu hankali, hadisan annabi an saukar da su ne ga mutane ne kaumin ya ake luna, da haka duk abin da hankalinsu bai kama ba, ba za su yarda da shi ba. wa amma kalamun rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana khabara ahadin amma hadisin annabi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai hadisi ne ahad garib ko aziz ko mashhur fa innahu la yufidu al-yaqin wai wannan shi maganar annabi bata fa'idantar da ilimin yaqini amma ilmul kalam da ilmul mantiq wannan shi kuma wai yana fa'idantar da ilmu wato ilmul yaqin wal hadithu la yufidu al-yaqin amma hadisin annabi wai baya fa'idantar da yaqini indahum amma fa a wajen su walau kana fi sahihain koda ko wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim matukar garib ne ko aziz ko mashhur ba za su yi hujja da shi ba hada dalalun wannan zunzurutun bata ne wal iyazu billah muna neman tsarin Allah madaukakin sarki sai mu tashi li annama saha anir rasul dan an ce lokaci yayi tun dazu abinda muka karanta yayi zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik